Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kuma da suka hada da radio a amfani sarauniya da niya duka a Nijar. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jimata Alpha Radio ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018, za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da cigaba a cikin al'umma.
Inda yau za mu yi magana akan yadda ya kamata mu koya wa yaranmu ɗabi'ar karance-karancen littattafan adabi. Hakan ta sa muka zakuli wani marubuci a Najeriya. Shin da wa muke magana, sannan yaya kake kallon maganar karance-karance?
Kana magana ne da Ibrahim Shehu, marubuci kuma ɗan jarida daga Najeriya. Karatu ya sauya yanayi ne, ba wai ba a yin karatun ba, ya sauya yanayi. Yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta, abinda muke kira wato social media, kafafe na sada zumunta da sauransu. Idan aka ce matasa ba sa karatu ko kadan, to ba a yi la'akari da karatun da suke a social media ba. Attaki kan shirin yawancin da ya koma social media ɗin.
Za kuma mu ji rahoton wakiliyarmu daga Kaduna na sace wani jaririn wata kurma da aka yi a asibiti.
Yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru. Akwai ɗaya daga cikinmu wanda Allah benefita da jiba daga ita har mai gidanta, amma kuma Allah ya nufe su da samun karuwa. So ta je asibiti Yusuf ɗan tsoho, ta haihu, tana murna cewa ta samu yaronta, ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali suke fata. Amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya saboda an ɗauke mata wannan yaro.
To baya ga waɗannan abubuwa kuma za mu tashi da waƙar marigayi da tamamman sha taka tsina kasancewar mun yi maganar littafinsa da Ibrahim Shemi ya rubuta.
Yanzu bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da wani shahararren marubuci daga Najeriya game da adabi da yadda zamu cusa wa yaran mu sanyin karance-karance.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau.
Yawa, kana magana ne da Ibrahim Shehu, marubuci kuma ɗan jarida daga Najeriya.
Malam Ibrahim, muna magana ne yau akan yanayin karance-karance kamar yadda zaka ga da a yi ta karance-karance. Ko mu nan na baya-baya muna firamare za mu yi ta karanta su magana jari, su ruwan bagaja, su waye littattafan nan. Amma sai ka ga yaran yanzu da yawa ma ba su san littattafan ba. Iyayen ma ba wani karatu suke babare su. Da farko, kai marubuci ne, me za ka fara shimfiɗa mana a game da maganar rubutu kafin mu ɗan ji yaya ka fara rubutun, yaya ake ciki?
Magana ta farko gaskiya ne abin da ka faɗa, yanzu matasanmu ba kowa ba ne yake son yin karatu. Amma kuma sai mu duba mu ce karatu wani iri. Ka yi maganar cewar matasa karatu littattafai, haka ne. Amma akwai abin da muke so ka yi la'akari da shi. Karatu ya sauya yanayi ne, ba wai ba a yin karatun ba, ya sauya yanayi. Yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta, abinda muke kira wato social media, kafafe na sada zumunta da sauransu. Idan aka ce matasa ba sa karatu ko kadan, to ba a yi la'akari da karatun da suke a social media ba. Attaki kan shirin yawancin da ya koma social media ɗin. Amma in kana maganar tafai ne kaɗai, to za a iya cewa an nuna karatu littattafai, ko da ke sudin ma littattafan suna sauya yanayi, suna komawa littattafai na cikin kwamfuta da cikin waya.
Wannan masu Nobel masu na haka.
E-books.
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 To misali yanzu kaman littafin da ka rubuta misali na tarihin mamman Shata yawanci zaka ga cewa da yawa za su yi maka kila ba su karanta ba sai dai kila ɗan dattijai da suka san wane ne Shata da sauransu na fi son mu kalle maganan karanta littattafan a zahiri takarda da rubutunta akwai yanda za a yi hakan ya farfado
to gaskiya ne karfin da sai ya ja baya a karanta shi a takarda kamar yadda ya ja baya a wajen karanta jaridu haka da mujallu ba kamar yadda ake yi a da ba kuma wannan wani abu ne wanda ya shafi kasashe da yawa banda ba Najeriya kaɗai ba ya shafi hatta kasashen da suka ci gaba wannan abu ya shafe su to amma shi yadda abin ya shafe su ya ɗan sha bamban da namu saboda su akwai hanyoyi da ake bi na tabbatar da cewa ana yin karatun waɗanda su ya kamata mu duba mu ga ya za a yi mu ma mu farfaɗo da namu hanyoyin da za a iya karanta tafai da akwai hanyoyin da ni ke ganin wato za a iya bi na farko shi ne wato daga makarantu inda yara suke zuwa karatu idan ka tuna lokacin da mu muna yara ɗin akwai darussa haka da akwai littafi da ake kawo mana irin su magana jihaji ce sai irin su ruwan magana irin su gan da su da sauransu ana saka mana su a cikin manhaja karatu inda malami zai zo yana koyar yana karanta mana yana nuna mana cewa ga wani littafi ga labari mai daɗi wanda yake ɗauke da al'adunmu da sauransu ana karanta mana
har ma a tashi wani kila aji ya dinga karantawa shi ma
sannan za a tashi ɗalibi a ce shi ma ya karanta sannan kuma za a iya ba da assignment wato a ba da aiki wanda ɗalibi idan ya je gida zai duba littafin shi ya karanta sai da idan ya dawo makaranta za a iya yi masa tambayoyi a kai kuma a yi wa ɗalibai tambayoyi a kai wannan hanya ce guda ɗaya wato karantawa a makaranta to amma ba ita kaɗai ba ce wata hanyar kuma ita ce mu kanmu iyaye sai mun saka sha'awa a kan a yi karatun yaran namu su yi karatun maimakon misali a ce kullum yaro yana gaban talabijin da kawai yana kallon talabijin sai yana bin wani wasan kwaikwayo wata drama da ya kalle ta jiya yau ma dole ya ci gaba da kallonta gobe ya ci gaba da kallonta to mu iyaye sai mu takaita wa ƴaƴanmu kallon talabijin mu tabbatar da cewa abubuwan da za su kalla ɗin nan wasu abubuwa ne masu amfani wanda mu mun yi da su domin dole sai mu yi musu jagora
sannan su gane
kuma kallon sai mu fara wani lokaci ne cewa ga wani littafi ka ga yanzu misali bari ba ka misali da ni a matsayina na marubuci ko kuma mutum wanda yake sha'awar ga yaran su sun iya ma karatun Hausa ɗin nakan ɗauki littafi na Hausa in je in zo in ba su misali ko kamar magana jami'a ɗin ko wani littafi haka na kaya wanda ya fito wanda a yi da shi nakan ba yara na in ce wannan littafin ina son a karanta kuma zan muku tambayoyi a kai kuma zan ɗebi lokaci ce ina son a karanta littafin nan da gani zuwa lokaci ka ba domin idan baka ɗebi lokaci ba ka ba yaro littafi shi ke nan zai je ya aje
zai
ya koma ya fito da kallon ɗansa ko ya fito da kallon tabbalin ɗansa ya fito da shi kawai
ya fita sabgar wani
kana karanta ya ce maka eh ina karantawa to abu ne wanda yake muka muke karatu na manhaja wato karatu na jarabawa kamar na lissafi ko tarihi ko history ko
shi ma a sashi
to shi ma lissafi na adabi sai mun saka sha'awa sosai a kai mun tabbatar da cewa suna karantawa da wannan hanyoyi guda da za mu iya tabbatar da cewa idan muka bi su za mu iya farfaɗo da abu sannan akwai hanya ta uku misali akwai kafafen yaɗa labarai misali kamar gidajen rediyo da su jaridu ma da su da filaye na adabi waɗanda idan muka saka yara mu a kai suna sauraro to wannan ma zai taimaka musu kwarai da gaske wurin farfaɗo da ɗabi'a ta karatu na littattafai.
Yawa to misali zaka ga kaman a nan ƙasar irin da ƙasashen Turai da wanda kai kanka ka san haka zaka ga wasu kaman iyaye mafi yawanci fiye da kaso 80 ko 190 na cikin iyaye da suke nan a na Turawa da sauransu da wasu ma bakaken zaka ga akwai da daddare bedtime stories yawanci kaman ko ni nan nazo kaga daga baya nazo nan amma yara na zaka ji sun ce wanda bedtime story za a karanta musu na littafi so zaka ga za a zauna da su ana karanta musu littafin har ma su yi bacci sannan ka lullube su kai tafiyar ka ɗakin ka to wannan abin da suke yi kana ga wata hanya ce ta koya ma yara karatu ko su so abin
gaskiya hanya ce, amma ka san bedtime stories da masu turawa al'ada ce ba ma sabuwa ba ce. Tun tele-tele, tun can baya ma littattafai na zamanin da. Yaro karami ya da zai kwanta da ci sai an
mai bedtime.
Wanda da dare haka lokacin bacci za a karanta masa wanda daga wannan ne shi zai kwanta kamar yadda ka nuna. Wanda yake mu ba mu da wani al'ada ce a karanta din, amma kuma muna da al'ada ta tasuniya wanda ke a da. Yawanci yana da ta uwa ce za ta zauna ta ba yara
labari
ne ta tasuniya haka da waƙoƙin rikici da komai wanda yake akwai jaruta masu kyau wanda da za a dawo da wannan al'ada. Maimakon duk da mu yanzu ba mu da kubutun zan yana suna karanta mana tatsuniya din. To ka ji kenan abin da na faɗa cewa iyaye su saka sha'awa a kai. Sai su mai gurbin tsoba din. Misali uwa za ta yi karanta wa ‘yanta littafi wanda ta yi da shi. Sannan uba ma zai iya zuwa ya karanta musu. Ka ji kenan kamar yadda na faɗa a wani lokaci da ake tsira na kallon television. Domin yanzu wannan bedtime da suke magana bedtime stories shi ne mu ake barin yara su zauna su dinga kallon television. Har lokacin da kin tuna ya wuce. Wani lokaci ma sai an zo an kori.
Ka sai an kori an kashe.
To ka ga mai kuma a hukun na su kallon television sai a ɗebi wani lokaci daga ciki. Ya kasance lokaci ne na yin karatu na karanta littafi kamar yadda kuma da gaskiya shawara ce mai kyau.
To yanzu misali kai yanda kai ka faro rubutunka, yawanci na ga rubuce-rubucenka akwai na adabi sosai da kai wanda kuma akwai irin su tarihi kaman wanda na ga mutane suna magana anan har wasu suke ce min ba tsohon ka mai aiki ba mai aiki kai mai gidanka bane shi ka kira shi ku yi magana kan littafin Shata. Littafin Shata me yasa kai tunda saboda na san littafin na san maganar shi na san ka dade a kansa. Shin me yasa hankalinka maimakon misali kai tsaye irin wannan adamu sai aka tafi kan maganar tarihi? Akwai fa'ida haka ne?
To, na farko shi ne kaga kamar abu ne na sha'awa. Kuma muna da sha'awa tun muna yara cewa mu karanta littafai na adabi da sauransu kamar da muka yi magana ɗansu. To kuma idan aka ɗora yaro a kan sha'awar karatu na littafai na adabi da sauransu. To kuma adabin na ya wuce abubuwa da yawa. Sai dai kicinci ne tarihin mutane. Waɗanda suke wato banda wannan kira fictional character wato mutane wanda ke cikin tasiri ya
zo shi. Wanda ke kira sa aka.
Wato kuma historical figure. Fictional character su ne wanda ke cikin
tasiri.
To akwai kuma historical figures wanda ke kuma su mutane ne
na gaske sun rayu.
Waɗansu wanda suka rayu an san su, waɗansu mun taɓa ganin su, waɗansu ban taɓa ganin su ba. To kaga tun da ina da sha'awar karanta littafai iri-iri da sauransu har ma na zo ina sha'awar kuma sanin su waɗannan mutane
da suka rayu.
To kuma sai Allah ya sa shi Alhaji Muhammad Shata mutum ne wanda na sani ido da ido, kuma mutum ne wanda ya yi mu'amala da mahaifina ko mahaifina shi ya ɗan da shi, wanda har ta kai ga a lokacin da ake kai rubutun a rubuta tarihi na mutane wanda suka yi taka rawa a siyasa ko a harkokin tattalin arziki. Ni ne na cewa ai ya kamata ma mutane wanda suka ba da gudunmawa bangaren adabi, misali irin su Muhammad Shata din, a yi littafi a kan su. In a wancan lokaci abin da na gado shi ne yawanci so ake a yi littafi a kan mutum wanda za a yi a kaddamar a samu kuɗi. Da ke na ga shi wannan ya ba da gudunmawa ne ta bangaren kiɗa da waƙa, wanda yake wani bangare ne na adabin
da haushi.
Kuma ya ci da tuta ya kai matsayin da har jami'o'i kamar jami'ar Ahmadu Bello ta ba shi digiri. Sannan wasu jami'o'i kamar a nan UCLA a Los Angeles a nan da ta kira shi ta ba shi kyauta ta karrama shi da sauransu. Ya kai matsayin da ya kamata a ce shi ma an rubuta
wani abu
littafi a kan rayuwarsa. Ba wai sun mu a kaddama a samu kuɗi ba, a dan a taskace wannan rayuwar wadda ya yi waɗanda na tabbatar ‘yan baya ko ‘yan da ba za a ce wanda dai suke wanda za su zo bayanmu da wanda muke tare da su za su san za su yi sha'awar na irin rayuwar da
shi
da dalilin da ya sa waka kaza waka kaza za mu yi ta aka yi ta ko kuma waye aka yi ta. Littafin da na jagoranta aka rubuta mai suna
Shata ibn Allah
ya taskace duk irin wannan rayuwar ne, ba ta shi mamman Shata kaɗai ɗin ba, a'a har ta da yawa mutanen da yawa ba
haka. dan za a san su wane ne dan wanda ma ta yi mu magana sha ta ikon Allah din nan gaba ɗaya ina ga maka bata wuce shekara 26 ba ko da 7 tace mun ta karanta kuma ta nuna mun ba yanzu ta karanta shi ba na tana kuma lokacin da aka kaddamar da shi da sauran su irin haka to amma banda maganan tarihin irin su shata da sauran su akwai wani littafi da na san cewa yayi tashi sosai wanda yana ɗaya daga cikin littattafan da ni dai ba wanda ka rubuta yi mun kamar sa na yar tsana wanda kawai da na kalla sai naga cewa wannan gaba daya yanayin rayuwa da ta gari da ta batanci ko na abu makamancin haka ta Bahaushe to ga ta an shigo da ita wannan littafin shin me ya ja hankalinka kai kirkiro labarin yar tsana
shi ma dai wato ka san ita da Bahaushe ta shafo bangarori da yawa ne na sana'o'i daban-daban shi kafin ya bane yana bada labari ne akan wato yadda karuwanci yadda ake ainihin karuwanci na Bahaushe na al'ada ba wai na zamani ne da
haka gargajiyancin lokacin da
a'a karuwanci yadda karuwa suke rayuwa su a da yadda mace ta duta ta kama daki ta ba a garin su ba a wani gari daban ga masu neman ta da sauran yadda da ake wannan rayuwar to sai na shigo da abin ta fuskar kirkira inda aka dauki wata aka ba da labarin ta da sauran kuma ina ganin kusan shi ne littafi na farko cikakke wanda aka yi akan karuwa kuma dalilin da ya sa na yi shi saboda shi ma a taskace wannan abin ne idan ka lura wanda ya san yadda karuwa suke rayuwarsu a da da kuma yadda ake karuwanci yanzu abin ya bambanta yanzu ya zama na zamani ba irin wancan ba yanzu ba yarin ya mace ba ba ta bar gidansu ba tana da gidansu amma tana cin ta ana neman ta wanda ba ma lalle bane iyaye ta sani
har ma ta ke sai kaji ana manyan yara ne haka to bari mu dan shiga wani wurin saboda yanayin lokaci din yawanci an san ka kamar me da maganar mujallar film har na riga na san cewa ɗan film ina ga in suna kashi suka ga Ibrahim shi ma ya zauna a kai in ka ce me suke su ce huta muke saboda ka ta fito a film magazine gaya mana wani abu da masu sauraron mu akan mujallar film da yanda ka dau tsawon lokaci kana buga ta har zuwa yau har wasu sun furfuto sun rarra su amma ta ka tana nan
haka ne to wani abu da za ka sha'awa shine a wannan watan na Maris ne wanda za mu shiga wato nan da wata biyu shine mujallar film ta cika shekara 13 idan Allah ya kai ni 13 tana fitowa kuma duk wata take fitowa saboda an kafa ne a cikin watan Maris 1999
baban ka mu dan Usman sai labi alhaji mamman dan jiwa mai ban tsoro dan shehu to ran jiwa ba fa sawa dan Usman baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan wili dan tijani wili mutumin shata
Jani ta 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 tijani wancan mutumin shatawi wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata
wanne wancan mutumin shata
wannan son kai Usman sai wani waki Usman nake ji
da wallahi kin ji hada wallahi ake son shata ko bai fadi Usman ba
ka sa kowar rawa
Allah baki ga dan ma yana rawa shata
sai ka sa kowar rawa
shata yake kin san shi kida dadin shi ba shi da yare eh kida ko wani yare kake sunan shi kida zaka iya rawa kai
da wani labari aka ce wai liman zai je masallaci ya ji kida wai sai ya ji tazbin da yake ja
ta kaman tana bouncing
tana bin
kida tana juyawa daidai da kida gidan a yin canza hanya ni ne liman eh kar ta liman ce sha ruwa ranan a sai yin canza hanya wallahi wato mun tattauna kenan kin ji ko in ce masu rarru sun ji tattauna mu da Malam Ibrahim Shemi wanda dan jarida ne marubuci mai
dabi
kuma wato publishing kenan Shema yana da abubuwa da yawa da muka yi magana akai musamman magazine din na wato mujallar
film gaskiya mun karanta ta kam kamar
mai Allah I am film na ga ya miki kullun suna
faɗa
ya ce watan da zata shekara 13 zata cika in March yanzu to ya kafata tun yana aiki da jaridar New Nigeria lokacin to sannan kuma yayi abubuwa da yawa ayyuka da yawa su jaridar reporter so a tsohon dan jarida ne yayi su hotline wata mujalla da aka dinga bugawa sannan yayi su blueprint su wani ne yanzu yana Open University wanda shine director sa na sadarwa da sauransu to kin ga na tambaye shi nace masa ya ga mana wani abu akan mujallar film kin ga ya fara yace ga lokacin da ta kai to na masa tambayoyi sosai a ciki wanda na san masu sauraro za su so su ji dama in dai suka ji ana hira da Ibrahim Shemi na tabbatar kafin maganar rubutun sa sai sun yi maganar me mujalla zaki yata na wani babban labari da mujalla ta taba zuwa da shi wanda kika tuna
ai ba su da iyaka Usman nace maka na fa mu duk karshen wata
eh za ku siya
muna can wani gari kudancin Najeriya amma sai an sai mana ita daga Kaduna an kawo mana duk karshen wata
to wannan ce ta sa yayi kaurin suna wurin yan film da wurin masu sauraro suna kallon shi a matsayin yana kawo rudani wasu suna kallon shi a matsayin ai yan film din ma yana cin zarafin su su kansu yan film haka suke gani sannan shi kuma yana ganin cewa ai shi aikin jarida sai yake to wannan shine za a ji a tattauna da muka yi da shi akan mujallar film a mako mai zuwa
insha Allah ya kai mu Allah ya kai mu.
Yawa.
To sai kuma rahoton da wakiliyar mu daga Kaduna game da wata baiwar Allah da aka sace wadanta da ta haifa.
A makon da ya wuce ne aka saci wani jariri a wanni kadan bayan haihuwarsa a asibitin gwamnati dake garin Kaduna wato asibitin Yusuf Dan Tsoho wanda ke kusa da gidan gwamnatin jihar. Uwar jaririn Malama Salamatu Abubakar wacce aiki aka yi mata aka cire jaririn kurma ce kuma tana cikin wani hali na alhini da rashin dan nata. Kwamishiniyar mata da walwalar jama'a Hajiya Hafsa Baba ta dauki alwashin cewa ma'aikatarta tare da taimakon jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen zakulo jaririn duk inda aka kai shi. Ta bayyana haka ne a tare dan manema labarai ta kira a ofishin ta da kenan Kaduna
yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru na abin da aka yi mota yar uwanmu da muke tare da ita. Mun san cewa daukan ciki da haihuwa wannan yana kawo jin dadi a cikin iyali, saboda duk macen da ta haihu mun san irin zafin nakuda, amma tana haihuwa ta kamanta da irin waɗannan ciwuwuka da ta ji, saboda mai tana rike da abin da Allah ya bata ko mace ne ko namiji. Akwai ɗaya daga cikin mu wanda Allah bai nufe ta da ji ba daga ita har mai gidanta, amma kuma Allah ya nufe su da samun karuwa. So ta je asibiti Yusuf dan tsoho ta haihu, tana murna cewa ta samu yaronta, ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali suke fata. Amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya saboda an dauke mata wannan yaro. Muna tare da su, saboda haka dole duk abin da ya shafe su ya shafe mu. Za mu hada hannu tare da ma'aikatan Yusuf dan tsoho da duk wani wanda muka san zai iya bamu gudunmuwa, da su kansu jami'an tsaro masu bincike, ya kasance cewa an samu matan nan yaronta an bace shi. Saboda ba mu san ya kasance cewa Kaduna ta zama wani matattara na mutanen da ba su da kirki, wanda muka san cewa yanzu ya zama musu jiki, suna daukan yara suna saya kuma suna sayarwa. Shi yasa kuma muka sa duk muka tantance irin gidajen marayu da muke da su, domin mu tabbatar cewa mun kare lafiyar waɗannan yara. So wannan ya zama wajibi a gare mu, mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun samu wannan yaro.
Shi ma ana shi bayanin shugaban haddadiyar kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna, wato Rulwani Muhammad, yayi karin bayani kaman haka.
Wato abin da ya tara mu anan abun bakin ciki ne. Satin da ya gabata a matsayin mu na shugabannin ƴan uwa masu nakasa a nan jihar Kaduna, aka kira mu cewa ga abin da ke faruwa a asibitin Danzo. Akwai ƴan uwan mu waɗanda Allah ya jarabce su da rashin ji sun fi dari a wajen. Abin da suke yunkurin yi shine kawai su hargitsa wannan asibiti. Kuma kaga haka ya kasance matsalan ba ya tsaya a wannan asibitin ne, kusan zai iya shafan jihar Kaduna ma gabaki daya. Duka mun nan mun san yadda Kaduna take. Muka je tsakanin mu da jami'an asibiti da hukumar tsaro, muka tabbatar mun yayyafa mu wannan husumar ruwan sanyi. Ba ma jami'an tsaro hakkin a matsayin su na masu tsaro su tabbatar da cikin kasan nan ma gabaki daya an tabbatar da an samu na wannan yaron din. Saboda samun wannan yaron mu shine zama lafiya a wajen mu da sauransu. So daga ƙarshe a matsayin mu na ƴan uwa mutane masu bin doka sau da kafa, shine muka ce zamu rubuto takarda mu kawo mu commissioner mata, wanda mu din nan muna ƙarƙashin ma'aikatan ta ne, ta gabatar mu mai girma gauna a tabbatar da mun samu wannan jariri din.
Daga ƙarshe commissioner ta ja hankalin hukumomin asibitoci a fadin jihar.
Muna son mu ƙara roƙon wannan asibiti da duka asibitocin da yake jihar Kaduna, don Allah muna roƙon ku, ku sa ido a mata da suke zuwa awo, ku sa ido a mata da suke haihuwa, kuma ku ba su tabbacin cewa su zo su haihu, za a kula da su, kuma za su tafi da ƴaƴansu gida lamun lafiya. Abin da muke roƙo kenan. Duk abin da ya kamata mu yi na taimakawa, muna nan za mu taimaka.
Binta Ibrahim, murya Amurka daga Kaduna, Nigeria.
To kin ji fa, ba maganan magarkuwa da mutane ba kenan, har maganan shiga asibiti a sace maka da ka haifa. Kuma abin tausayi ba sa gani. Ba sa ji kai duka iyayen. Abin bai yi daɗi ba. Kina ga ai wannan abu ina ga yana da nasaba da ɗabi'u ne ko yaya ne,
ko kuma suna ganin kila ko ba za su iya gane ba ne ko menene tunda ba su ji. To a gani suna ji gani ji ne yake ba su yi,
kuma da ta ko ba ta gani in ta laliba ta tuba dan aita sama nan dauke shi.
Mu a kasashen mu in abu ya same ka irin wannan da kwai matsala, yanzu nan ranan wata tasi muka shiga irin Uber din nan, mata ba ta ji kurma ce ko gida kurma in dai ka samu wanda kasa ka riga ka zama dai ga kana.
To ni na ga ko a bata ji, wato kila to ba mamaki
sai dai kuma ka san
labari ko da ba a cika horn bane
ko Usman ga sai labari ne cika wannan hubati.
To saboda har da ma bin ka'idojin tuki da waye ina ga ya taimaka wurin ta iya yi. To amma mu a can kurma kuma ai shikenan,
wani kaga ba a kafa amma an yi mishi mota da kuma yana sana'a,
yana sana'a shi haka. To Allah ya sa mu dace.
Amin amin.
Yanzu kan duka nan zamu tattare namu sai kuma ai hutun karshen mako lafiya a madadin
Safinatu Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown da shi ne ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John, sai wacce take hada mu da ku a Facebook Live Maryam Bashir Bugaji, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, ka zama lafiya, sai litinin yau mu gode
muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau da gode shirin sa BOA ba sa daina ba, masu wasanni ba ta kyale ba, ɗan wasan kwallo ba.